الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Juma'ar Gula shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 3 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi suratul hajj kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
na hukuncin kuma wanda kuma su samu matsala da wanda shi kuma da kuka yi gida ya yi kawaiwaya a kamar lokaci
to kana tambaya dangane da shi shirin da yayi ko kuma iya tsawon zaman da ta yi a gida ba tare da ya waiwaya ba wai misali mutum ne suka samu rashin sutuwa da iyalinsa ta yi fushi ta tafi gidansu aka kwashe kwana da kwanuka bai waiwaya ba ko mu ce wata da watanni menene matsayinsa kuma menene matsayin wannan shiru da yayi bai waiwaya ba za a iya daukar shi a matsayin saki ko za a dauke shi a matsayin saki haka kini to a takaice shi shirin da yayi na bai waiwaya ta ba in ya kasance akan hanyar misali wa'azatar da ita ne ta shiga hankalinta ta je ta zauna ta ga zaman gidan in har ci ne kenan in ta dan lallasu ta gane kuskurenta ya dawo da ita wannan yakan iya sa ta yi nadama don abubuwan da take yi na rashin dacewa kenan mai yiwuwa takan iya dainawa amma kasancewar tsawon zama da za ta yi ko shekara nawa ta yi in dai ba ka furta cewa ka sake ta ko ka rubuta takarda da sunan saki wannan ba a kiran shi saki saboda saki abu ne wanda Allah ya kayyade shi in ma ya kasance mutum ya faɗa ko kuma ya rubuta takarda ko ya rataye sakin akan wani abu wanda yake iya tabbata misali kamar ya ce duran da na ganki kina da yake to ki tabbata cewa ke sakakka ce idan ya ganta ta leko to wannan ta saku dole za a ci gaba da lissafi saboda ya rataye sakin akan abinda wato ke iya tabbata misali dan haka kenan misali fushi da mace za ta yi ta zauna kwana da kwanuka ko da mijin bai waiwaya ba wannan ba a kiran shi saki domin shi saki abu ne in ma mutum ya yi kulici ya ce ya saki mace ko kuma ya rubuta takarda da sunan cewa ya sake ta na'am kamar mi wai kiran sallah biyu a sallar juma'a ya gabata a darasin mu na Sahihul Bukhari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sallah itak ake yi a ranar Juma'a lokacin da imami ya hau minbari Bilal yakan tashi yayin kiran sallah a ranar Juma'a haka aka zo a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda kiran sallah itak ake haka zamanin Umar shi ma ya zo ya wuce a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda da birnin Madina ya fadada Usman Allah ya yadda da shi shine yazo da kiran sallah na biyu wanda nabiyin shine yake gabatar wancan wanda aka sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman ba cikin masallaci ba yake kinsa wannan kiran sallah anan wata kasuwa da ake kiranta Az-Zawra an gane ko anan Madina anan ne Usman Allah ya kara masa yadda ya wakilta ladaninsa a ranar Juma'a yakan yi kiran sallah idan wato kafin gushewar rana kenan lokacin da Juma'a ta kusanta ba dan komai ba domin a fadakar da jama'a su dan dakatar da hada-hada ta sayi da sayarwa su je gida su yi shirin Juma'a su yi ba a cikin masallaci ba Usman Allah ya kara masa yadda ya sanya wannan kiran sallah dan haka malamai suka ce wannan kiran sallah a yau an wadatu da shi saboda Usman Allah ya kara masa yadda hikimar da ta sa ya sanya wannan kiran sallah ba dan komai ba domin a fadakar da mutane cewa lokacin sallah ya kusanta a yau ko akwai hanyoyi waɗanda suke da ci gaba ga agogo da sauransu sannan kuma bugu da ƙari malamai suka ce wannan kiran sallah Usman ba a cikin masallaci ya sanya shi ba sabani muku a yau a cikin masallaci aka sanya shi dan haka dai abin da yake sunna kiran sallah itak ake yi a ranar Juma'a a lokacin da imami ya hau minbari dan haka wannan kiran sallah na farko wato an wuce da shi saboda Usman Allah ya kara masa yadda akwai hikimar da ta sa ya sanya wannan kuma an wadatu da shi a yau dan haka wasu malamai sukan zana yin wannan kiran sallah yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke na sallar Juma'a na'am
shin annabi tare da Aisha sun taɓa samun matsala sun taɓa bakar yanzu ya musu yawan kansariya ne sun yi
yawan wai shin wai Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun taɓa samun rashin zuttuwa tsakaninta da mai gidan tafiyayyen halitta har mahaifinta Abubakar Allah ya kara masa yadda ya zo ya sasanta tsakankaninsu ban san da haka ba an gane ku iya abinda na san da shi an yada zango a wani daji ana cikin tafiya Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada kansa da cinyarta lokacin sallah yayi a wurin da suka yada zango babu ruwa kuma alhali babu ruwa kuma tattare da su wanda za su yi arwalla sahabbai suka samu damuwa suka je suka faɗa ma Abubakar suka ce ga ya Aisha ta tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaye da jama'a a dajin da babu ruwa kuma alhali babu ruwa tare da mu ga lokacin sallah yayi Abubakar Allah ya kara masa yadda ya je yana mata fada yana zungurarta ta motsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya farka ya ga yanayin da ake ciki Abubakar ya ringa mata cakulkulu dan ta zabura ita kuma sai ta jimre saboda girman manzon ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ta katse masa bacci to a lokacin nan Abubakar ya mata fada ga yakin tsayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhali a dajin babu ruwa a wannan lokaci Ubangiji ta'ala ya turo da sakon cewa in babu ruwa to ga abin da zai maye gurbin sa shine temama amma maganar cewa sun samu rashin zuttuwa Abubakar ya zo ya sasanta tsakankaninsu wannan ban san da shi ba illa iya abin da na sani lalle matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai shi bango wani lokaci sun takura masa akwai lokacin da takurawa ta yi takurawar ya kaurace ya bar musu gidan ya koma cikin wata garka sai da ya wata guda shine al-Imam al-Bukhari yayi babi na musamman baban da ke bayani game da kaurace ma iyali wato a wajen gida ba a cikin gida ba ka kaura ka bar mata gida. Haka manzon Allah ya kaurace ya koma wata garka yake kwana sai da yi wata guda ran da aka cike kwana 29 sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida. Suka ce ya Rasulullahi yo ai wata kace za kai. Manzon Allah ya ce to ai mu wata a musulunci. Manzon Allah ya ce haka za ana uku sai manzon Allah ya make yatsa daya. Kinan wata yakan yi 29 a musulunci. Sannan kuma akwai takura wanda suka masa Umar Allah ya kara masa yadda da ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran shi a baci. Yace ya Rasulullahi na san kawai waɗannan matan su ne suka matsa maka. Ya Rasulullahi ka sake su min ka huta Allah ya canza maka wasu mata waɗanda sun fi su bazawarai da waɗanda suke gudare. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙon da yayi daidai da ra'ayin da Umar ya bada. Ubangiji ta'ala yace asa rabbuhu in qallaka kunna an yubdi lahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Haka kuma hadin kan da Aisha ta yi ita da Hafsa akan sai sun tirsasa shi akan ya rabu da ku yangar shi ita ce Mariya. Shi ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sakon cewa in har ba su tuba ba to su yi jiran abin da zai biyo baya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul Tahrim wanda Hafsa matar shi ta nemi izinin shi cewa za ta je gida ta ga danginta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta izini. Bayan ta fita manzon Allah ya shiga ɗakin Hafsa da kuyangar shi ita ce Mariya. Me za ya Hafsa ta dawo da suke sai ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Mariya a ɗakinta. Ranta sai ya ɓaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to zan miki alƙawari. Ki san da cewa daga yau na haramta wannan kuyangata wa Mariya amma kar ki faɗa ma kowa. Me za a yi ita Hafsa sai ta je sai ta tsegunta ma Aisha ta ce ai manzon Allah ya haramta Mariya. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙon cewa wannan asiri da suka yi tsakanin shi da matar shi Hafsa ta yi gaba da shi. Ubangiji ta'ala ya masa rarauka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim wa idha asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir. Wa ashine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo sakon cewa su tuba zuwa ga Ubangijinsu. Faqad sagat qulubukuma Ubangiji ta'ala yace ke Hafsa da Aisha zukatanku sun karkata zuwa san haramta wato Mariya. In kuka yi taimakekeniya akan tirsasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake ki Ubangiji ta'ala yace fa inna Allaha huwa mawlahu kada ku manta Ubangiji ta'ala shine majibincin lamarinsa. Wa jibrilu sannan jibrilu shi ma mataimakinsa ne. Wa salihul mu'minin wato da managarta na mu'minai duka za su kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauki da agaji taren dangi ne za a ma Hafsa da Aisha. Dan haka dai a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaunar Aisha da yanda take kaunar shi da yanda take kokarin aikata abinda zai faranta masa zuciya ban taba sanin wani dalili wanda ya nuna cewa sun samu rashin zuttuwa. Abubakar ya zo ya sasanta su duk da cewa tsakanin miji da mata ba mamaki. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 37 a cikin wannan sura ta 22 a ɓangaren lissafi suratul hajji. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. Wanda ayar cikon bayani ne akan aya ta 26, wanda aya ta 26 na bayani game da wani abu da Allah ya hure mana, sune wato raqumma wanda ake soke su a matsayin kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine Ubangiji ta'ala yake fada wani guduna, ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr. Ubangiji ta'ala yake cewa raqumma ja'alna halakum, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka sanya muku su min sha'airillahi, suka zamanto daga cikin alamomi ne, daga cikin alamomi na bautar Allah, wato hadaya kenan. Lafazin sha'air jam'i ne na sha'ira, in aka ce sha'ira kenan alama daga cikin alamomi, domin hadaya aiki ne daga cikin ayyukan hajji. Akwai lokacin da take zama wajibi, akwai lokacin da take zama sunna mustahabba. An gane ku? Misali, inda take zama wajibi, mutumin da yayi tamattu'i ko yayi kirani, wanda da tamattu da al-kiran nau'ika ne daga cikin anwa'ul hajji, a wannan lokaci hadaya wajibi ce. Ga wanda yayi haji ifradi, hadaya sunna ce mustahabba, an so yayi. To shine anan Ubangiji ta'ala yake mana bayani, yace wal buduna, lafazin al-budun jam'i ne na badana. In aka ce badana, wato duk raqumin da za a iya lauta masa kaya ko a hau bayan sa ayi bulaguro, shine ake kira shi da al-badana. Kenan raqumi wanda yake karfa, wanda yake kiba-kiba, shine Ubangiji ta'ala yace wal buduna, wato raqumma ja'alna halakum min sha'airillah, mun maida muku su, mun sanya muku su, suna daga cikin alamomi na bautar Allah. Lakum fiha khair, Ubangiji ta'ala yace kuna da wato alkhairi game da raqumman da za ku soke na hadaya, amfani a nan duniya, kuma da amfani wanda yake na hakika a gobe kiyama. Shine sai yace fazkuru smallahi alaiha sawafa, ku ambaci sunan Ubangijinku alaiha akan soke raqumma. Sawafa wato suna tsaye akan kafa uku, an daure kafa ta hagu. Idan za a soke hadaya, ko mu ce in za a soke raqumi, yanda ake masa kafar hagun ake daurewa, sai a tsida shi akan kafa uku. Kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya ga wani ya durkusar da raquminsa, ya dauko mashi zai soke shi, sai Ibn Umar ya ce masa ta dashi tsaye bi sunnar annabinka. Sunnar annabi shine soke raqumi daga tsaye, an daure kafar hagun ya tsaya akan kafa uku. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fazkuru ismallahi alaiha, ku ambaci sunan Ubangijin ku, ma'ana ku ce bismillahi alaiha akan soke raqumin. Sawafa wato lokacin da yake tsaye akan kafa uku, an daure kafa ta hagu. Fa idza wajabat junubuha, Ubangiji ta'ala ya ce idan hakarkarinta ya fadi ya kai kasa. An gane ku? Ni ake nihi kenan lokacin da ta ida fitar rai, kenan sai ku hede, ku dadda tsanama, ku yi yanda za ku yi da shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fa idza wajabat junubuha, idan hakarkarin raqumin ya kai kasa kenan, ya fadi ya je kasa. Ubangiji ta'ala ya ce fakulu minha, idan kun hede kun dafa, Ubangiji ta'ala ya ce ku ci daga naman wannan hadaya. Wa adidi mulqani'a, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ku ciyar da wanda yake dangananne. Idan aka ce alqani, wanda ya dangane ya kame baya ruku, Ubangiji ta'ala ya ce shi ma ku dauka ku bashi. Wani mutum da wanda ya bujuro yana roƙon cewa a taimaka masa, Ubangiji ta'ala ya ce shi ma ku bashi. Kazalika sakharna halaku, Ubangiji ta'ala ya ce kazalika, kamar yanda muka muku wannan bayani, yanda muka siffanta muku ga yanda ake soke hadaya, sakharna halakum, Ubangiji ta'ala ya ce mu muka hore muku ita, la'allakum tashkurun, wato don ku gode mana. Mun yi bayani a baya cin naman hadaya ba wajibi bane, don haka wannan umarni da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya mana baya nihin cewa dole ne in ka soke hadaya sai ka ci naman, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa an so mutum ya ci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa sai da ya soke raƙumi 100 nashi na kanshi kawai, ya soke 63 da hannunsa, gajiya ta cin masa, ya wakilta Ali ya karasa masa cikon 37. Manzon Allah ya sanya a kowane raƙumin aka yanko tsoka aka hada gaba daya, aka dafa a tukunya daya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa. To dan haka cin wannan nama ba wajibi bane, an so ne mutum ya ci. An gane ku? Shine yace la'allakum tashkuruna, dan ku gode ma Ubangijinku akan wannan ni'ima da ya muku. Sai yace lan yanala Allah luhumha, naman duk abinda kuka soke na hadaya, wala dima'uha, ko jina nan, lan yanala Allah, baya saduwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, walakin yanaluhu taqwa minkum, kusan da cewa kadai tsoron Allah wanda ke cikin zukatanku shine yake saduwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. In kun yi danshi to shine za ku samu sakamako akan haka, amma kar ku yi zaton cewa iya abinda kuka yanka na hadaya, in raƙumi 1000 ka yanka, ka tabbata cewa jinin ko naman baya saduwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda a jahiliya in sun soke hadaya sai su zo suna shafa jinin a jikin Ka'aba da nama, Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa lan yanala Allah luhumha wala dima'uha, jinin ko namar baya saduwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, walakin yanaluhu taqwa minkum, kusan da cewa kadai tsoron Allah wanda ke cikin zukata game da ku shine yake saduwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana nuna mana duk abinda mutum zai yi ya tsarkake niyya yayi dan Allah. Tsarkake niyya shike sanya mutum ya samu sakamakon abinda ya kusanci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da shi na ibada a gobe kiyama. Amma duk abinda zaka aikata na ibada in ni babu kyakkyawar niyya, wallahi yazibillah, dini da mistikala zarra mutum zai samu sakamakon lada akan wannan ibada a gobe kiyama face uku ba. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa, man kana yuridu alhayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malu. Duk wanda ya zamanto yana nihin rayuwa ta duniya da kawarta da aiki wanda yake na ibada kai ne kawai dan samun wani amfani na rayuwar duniya ko dan a faɗa a yabe ka, Ubangiji ta'ala ya ce nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, masu yin aiki saboda duniya Ubangiji ta'ala ya ce za mu cika musu sakamakon su a nan duniya, wa hum fiha la yubkhasun, Ubangiji ta'ala ya ce su ba a tauye musu ladan su a nan duniya. Sai ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan su ne wanda ba su da komai a gobe kiyama face wuta, wa habita ma sana'u fiha, duk abinda suka aikata na ibada wanda sun yi dan a faɗa Ubangiji ta'ala ya ce ya zube, wa badilu ma kanu ya'malu, duk abinda suka aikata gaba ɗaya ya bace. Dan haka wannan aya tana karantar da mu shine tsarkake niyya akan duk wani aiki wanda yake na ibada. Shine yace lan yanala Allah luhumha, naman hadaya wala dima'uha, ku jininta baya saduwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin mawadaci ne, walakin yanaluhu taqwa minkum, kusan da cewa kadai taqwa wanda ke cikin zukatanku ita kadai ce take saduwa ga Ubangiji, wanda in kai dan shi to wannan shine zai daukaka zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yace ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Sai yace kazalika sakharna halakum, kamar yanda muka muku wannan bayani Ubangiji ta'ala yace sakharna halakum, haka muka hure mu waɗannan hadaya litukabbirullaha, dan ku girmama Ubangijinku ku ambace shi alama hadakum akan shirye su wanda ya muku, saboda da ba mu san shirya ba Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanar da mu shine ya turo manzo na musamman. To dan haka sakamakon wannan shiryasuwa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya mana shine mu gode masa, yana daga gode ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine girmama shi akan kowa da komai. sai ya ce wa bashirul muhsinina, Ubangiji ta'ala ya ce ka ba da albishir ga masu kyautatawa tsakaninsu da Ubangijinsu, su ne masu tauhidi, masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan wani abu wanda yake na ibada. Za mu tashi aya ta gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويجي تعالى كيف إن الله يدافع عن الذين آمنوا للي ويجي سبحانه وتعالى شيكي إجيما bayansa waɗanda suka gaskata shi, suka gaskata manzanninsa, wato game da dukkan wanda ta cutarwa ta mushrikai, ma'ana duk wata makalkashiya da duk wani zagon ƙasa da duk wani nau'i wanda yake na cutarwa da mushrikai suke nihin kullawa game da muminai, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ke ba muminai kariya. In ba dan ba da kariya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayin shi muminai, to da yanda kafirai suke yin ca su yi haɗin gwiwa akan kawar da muminai daga doron ƙasa, to da ba yanda za a yi a yau a samu daidai da ɗaya wanda yake mai kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Wanda kada mu manta, wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Yahudawa tare da mushrikan Makka da dukkan wasu mushrikai waɗanda suke na sasannin duniya sun yi haɗin gwiwa a wannan lokaci, suka tattaru suka je suka zagaye Madina ba dan komai ba, dan su gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa, wanda wannan yaki shine ake kiran shi Ghazwatul Ahzab, wanda ana nan an zagaye Madina kwana da kwanuka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko musu wata runduna ta inda ba sa zato ba sa tsammani, Ubangiji ta'ala ya turo wata iska gabaɗayansu ta tarwatsa su. Kaga wannan kariya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ba mu bile. Kuma kaga yanda kafiran duniya suke da haɗin gwiwa akan duk wata ƙasa wadda take ta musulmi, ko kuma duk inda musulmi yake sun yi haɗin gwiwa, junansu baya kware ma junansu baya, cewa duk inda mumini yake to za a yake shi. To wannan kariya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ba muminai, kuma gasgata alƙawarinsa ne cewa koda duniya za ta gurɓace gaba ɗaya to ba a rasa naƙurai, waɗannan naƙurai kuma sai sun dangana da alƙiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa: la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haqqi mansuri la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Manzon Allah yake cewa jama'a daga cikin al'umma ta, wata jama'a ba za ta gushe ba, tana tabbace akan gaskiya, kuma wannan al'umma al'umma ce wadda take abin taimaka ma akan duk wanda yake gaba da ita. Manzon Allah yace la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum, duk wanda zai musu makalkashiya da zagon ƙasa da wanda zai saba musu, manzon Allah ya ce ba zai cutar da su ba, suna kan wannan gaskiya sun nace akan ta sai al'amarin Allah ya zo shine alkiyama. Dan haka Allah ya faɗa: huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. A can kuma yace walau karihal mushriku, to shine anan Ubangiji ta'ala yake tunatar da mu game da wata ni'ima daga cikin ni'imomin da ya jaddada mana shine ba mu kariya game da duk wata cutarwa ta abokan gaba. Shine Ubangiji Ta'ala yace inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Lalle Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shike bada kariya ke ije ma mu'minai game da duk wata cutarwa ta mushrikai. Sai yace inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Lalle Ubangiji Ta'ala baya kaunar kulla khawani, dukkan wani wanda yake mai yawan ha'inci, kafur, mai matukar butul, mai yawan butulci game da nimomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Lafazin khawan sigatul mubalaga ne, an ciro shi daga khiyana. In aka ce khiyana, wato shine cin amana, rashin cika alkawari kenan. Idan aka ce kha'in kenan mara amana shine ha'in. Idan aka ce khawan wanda ya kai matuka a wajen ha'inci, wanda shi ku ha'inci haramun ne, mumini abinda aka san da shi shine rubon amana. Shine yace inna Allaha, lalle Ubangiji Ta'ala, la yuhibbu, baya kaunar kulla khawanin, dukkan mai yawan ha'inci, kafur, mai yawan mutunci game da ni'imar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wanda kasancewar ha'inci da butulci dabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin Allah ya jaddada musu ni'imomi sun wuce a lissafa, maimakon su gode masa sai suka butulce masa. Sai yace udhina lillazina yuqataluna. Ubangiji Ta'ala yace an ba da izini lillazina yuqataluna, ga waɗanda ake yaƙar su, bi annahum zulimu, a sababin cewa su an zalunce su. Ubangiji Ta'ala ya ba su izinin cewa su rama cutarwar da ake musu. Wannan aya ta sauka ne bayan wato an koma zuwa Madina. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba manzansa da mu'minai izinin cewa a yanzu lokaci yayi na su fito su rama irin cutarwar da ake musu, su yaki waɗanda suke yakar su. Shine Ubangiji Ta'ala yace udhina lillazina yuqataluna, an ba da izinin yaki ga waɗanda ake yakar su, bi annahum zulimu, a sababin cewa an zalunce su. Wanda bayan an koma Madina a shekara ta farko da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yakin Badr ya wakana, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da jama'arsa domin ya tare wannan ayar ne na Qurayshawa yana kan hanyar dawowa daga birnin Sham, sun labto kayan kasuwa. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ne da jama'arsa domin ya tsara wannan dukiya tasu, a madadin dukiyar mu'minai da suka kwace musu a birnin Makka da cutarwar da suka musu. Ubangiji Ta'ala sai ya musu alƙawarin ɗayan biyu, in ma samun wannan dukiya ko kuma wannan dukiya ta tsira kenan sai a kara, kuma sannan mu'minai su samu galaba akan makiyansu, tare da cewa su mu'minai a wannan lokaci su sun yi hangen wannan dukiya saboda suna da bukata. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kuma akwai abin da yake nihi na daba. An gane ko? Kamar yadda yake cewa wa idh ya'idukumullahu ihda qalifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum. Su mu'minai su wannan dukiya suka nufa, shi kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na nihin ya tabbatar da gaskiya a ban ƙasa, shi ne duk wasu masu hana ruwa gudu a gama da su. Shi ne a lokacin nan, bayan wannan ayari ya sha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawararsu, ya nemi shawarar almuhajirun, suka ba da haɗin kai, sannan ya nemi shawarar mutanen Madina, su ma suka ba da haɗin kai. Ubangiji Ta'ala ya kaddara wannan yaki tsakanin mu'minai da kafirai a rana ta 17 ga watan Ramadan a shekara ta 2 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shekara ta farko a cikin ta 2 ne aka yi yakin Badar. Ubangiji Ta'ala ya ba mu'minai galaba, adadin su 313 suka karya mutum 950. To wannan duka wato al'amari ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kaga ana Makka, Allah bai ba su izini ba, me yasa? Saboda lokacin nan mu'minai ba su da karfin da za su kara da kafirai. To amma bayan an koma Madina, an kafa daula ta musulunci, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba da izini, wanda wannan aya tana ba da labari game da izinin da Allah ya ba mu'minai. Shine yace udhina an ba da izini lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yakar su bi annahum zulim ubangiji ta'ala yace an ba su izinin su ma su yaki waɗanda suke yakar su domin su an zalunce su sai yace wa inna allaha ala nasrihim lalle ubangiji ta'ala akan taimaka musu laqadir wato mai matukar iko ne akan taimaka ma mu'mine ubangiji ta'ala yana da iko ba wani ba abin da yake gagara shi haka Allah ya taimaka musu su 313 suka yi galaba akan mutum 950 wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala kuma gaba dayan adadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da shi na raqumma a yakin Badar raqumi 70 da wakai guda biyu su kuma kafiran Makka abinda suka fito da shi sai da suka fito da raqumma 700 dawakan da suka fito tare da su sai da suka fito da doki wajen dare wanda doki a wannan lokaci ko raqumi a matsayin kamar misali motar yaki yake a yau dan haka in an je fagen daga an yi yaki in za a raba ganima wanda yaje akan doki rabo uku ake bashi ɗaya nashi na dokin shi biyu wanda ya tafi akan duga dagansa shi kuma kashi ɗaya ake bashi in an ba wanda yaje da doki kashi uku to su sai da suka fito da raqumma 700 dawakai wajen 100 su kuma mu'minai raqumi 70 da dawakai guda biyu amma duk da karancin tanadin su da karancin yawan su ubangiji subhanahu wataala ya ba su galaba dan haka nasara a hannun Allah take wa man nasru illa min indillahil azizil hakim shine yace wa inna allaha lalle ubangiji ta'ala ala nasrihim abusa taimaka ma mu'minai la qadir watu bi ikuri dan haka kuma ya taimaka musu sai yace allazina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin sune waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba ba laifin da suka yi wanda ya cancanta a kore su daga mahaifarsu amma aka kore su da ƙarfin tsiya illa an yaqulu rabbunallah sai domin fadar su kawai Allah shi kadai ne ubangijin mu ba mu da wani abun bauta in ban da shi shine laifinsu kamar yadda can Allah ya faɗa wa mana kamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid kawai iya laifinsu sun ce ba za su bauta ma kowa face Allah da ya halicce su shi kadai za su kadaita a cikin ibada shine laifin da yasa aka fitar da su daga cikin mahaifarsu kaga wannan ko ba laifi bane wanda a rayuwar dan adam babu abun da yafi tsanani akan shi yafi bakanta masa rai sama da a fitar da mutum daga mahaifarsa to aka tirsasa su aka kwace dukiyarsu aka cutar da su aka kore su daga mahaifarsu ba dan komai ba dan sun fada sun maimaita sun ce Allah shine ubangijin mu shi kadai zamu bauta ma ba mu da wani abun bauta ban da shi shine ubangiji ta'ala yace allazina su waɗanda kenan aka ba su izinin cewa su yi yaki a yanzu ubangiji ta'ala yake siffanta mana su yace su ne waɗanda ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbunallah su sai domin fadar su kawai sun ce Allah shine ubangijin mu ba mu da wani abun bauta ban da shi kaga wannan zalunci ne zalunci ya kai zalunci a kuri mutum ba tare da yayi laifi a fitar da shi daga mahaifarsa dan haka ubangiji ta'ala ya ba su izinin cewa cutarwar da ake musu a yanzu lokaci yayi suna iya sakauta ma kansu kuma yayi alƙawarin taimaka musu sai yace walaula daf'ullahi nasa yace ba dan ijewar da Allah subhanahu wataala ke ma mutane ba abu hun bi ba abu junan su da juna la huddimat sawami'u ubangiji ta'ala yace da du wasu kubbobi wato na malaman yahudu idan aka ce sawami jam'i ne na sauma'a sauma'a wata kubba ce wani dan daki ne wanda malaman yahudu sukan yi fita daji sai mutun ya je kan dutse sai yayi wani dan daki a sama ya kaurace ma jama'a ba dare ba rana yana cikin wannan daki sai ibada wanda haka daga cikin mabiyan annabi Isa alaihi salam su ma sun kirkiri wannan bid'a shine ake kiranta wato ruhbaniya mutum sai ya fita dokar daji ya samu kololuwar dutse sai yayi dan daki a can wannan daki shine mafakar sa inda zai ringa fakewa yana ibada ba Allah bai kallafa musu wannan ibada sune suka kirkire ta kamar yadda Allah ya faɗa wa rahbani yatani bi tadauha ma katabnaha alaihim ubangiji ta'ala yace ruhubaniyanci mutun ya kakkabe san duniya da komai ya kadaita kawai sai ibada Allah yace ma katabnaha alaihim ba mu ba muka wajabta musu ba mu muka hukunta musu muka ce su dan haka tanan aka kirkiro wata ibada wanda ake kiranta sufiyanci mutun ya shiga daji ya kadaita sai ibada maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo mana da sufiyanci babu rubaniya a cikin musulunci to dan haka shine ubangiji ta'ala yace walaula daf'ullahi nas ba'abhum bi ba'd ba dan ijewar da Allah yake ma mutane junan su da juna in kana takamar kai azzalimi ne kana ganin ka hi karin mutane to Allah sai ya hada ka da wanda yafi ka zalunci shine yace in ba dan Allah yana ije ma mutane yana ije mutane junan su da juna lahuddimat sawami ubangiji ta'ala yace da duk wasu kubobi wato na malaman yahudu wanda suke bauta Allah a ciki wato da an rubuza su gaba ɗaya da an rushe su wabiyun wato da wasu dakuna na ibada na yahudu lafazin biyun sune masallatai waɗanda suke na yahudawa cucin su inda suke shiga suna ibada wasalawat wannan na nasarawa kenan ni kristoci sune ake kira biya sai yace wasalawatun da wuraren ibada waɗanda suke na yahudu masallatai waɗanda suke na yahudu sune ake kiran su salawat na yahuda na ɗan mushan kenan cuci ita ce ake kiranta wato biya kenan jam'un sa ne shine ubangiji ta'ala yace la huddimat sawani'u wato da an rushe dukkan wata sauma'a duk wata kubba wanda malaman yahudu suke shiga suke bautar Allah wa biya'un wato da duk wasu cucuttuka da an rushe su wa salawatun wato da dakuna na ibadar yahudu su ma da an rushe su wa masajidu wato da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kathira wanda ake ambatan Allah a cikin su ambato wanda yake da yawa in ba dan Allah yana ije mu'minai wato bayi junan su da juna to da an wayi gari a yau duk wasu wuraren ibada da an gama da su saboda daga cikin kafirai akwai waɗanda suke ganin addini ci baya ne ba komai ba yake kawo wai ci baya a rayuwar ƴaƴan adam illa kawai shagala da wata ibada wanda su suna ganin kawai su abin da ya kamata a dukufa ba dare ba rana akan gina duniya kamar yadda wanda tsari ne wanda yake na wannan kominisanci wanda ba maganar ibada domin duk wani wanda yake mai ibada shi yake kawo cikas a cikin jama'a to dan haka inda a ce kafiran duniya suna da dama a yau da duk wasu masallatai waɗanda suke doran ƙasa da sun gaba da su to hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala shi yake ije mutane junan su da juna in kana ganin kafi karfin wane sai Allah ya saka maka kai ma wanda yafi karfin ka shine ubangiji ta'ala yace walaula daf'ullahi nasa ba dan ijewar da Allah yake ma mutane ba abahum bi ba abin junan su da juna yace la huddimat sawami'u wato da duk wasu kubobi wanda kenan malaman yahudu suke ibada a cikin su da an rushe su wabiyun wato da dakunan ibada na ƴan mushaf wasalawat wato da wuraren ibada na yahudawa wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kathira wanda ake ambatan Allah a cikin su ambato mai yawa da gaba ɗayan su an rushe su sai yace wala yansurannallahu lalle ubangiji ta'ala yayi alƙawalin taimaka ma man yansuruhu duk wanda ke taimaka masa Allah yayi alƙawarin duk wanda ke taimaka masa zai taimaka masa ubangiji ta'ala mu wadaci ne yaya zamu taimaka masa shine taimaka ma addinin sa domin duk wanda ya taimaka ma addinin Allah subhanahu wata'ala to wannan ya taimaka ma ubangiji subhanahu wata'ala tare da cewa mu wadaci ne in ka taimaka ma addinin shi amfanin taimaka ma addinin shi zai dawo kanka a nan duniya da makoma lahira kuma alƙawari ne aljaza'u min jinsil amal yanda kake taimaka ma addinin Allah to Allah zai taimaka maka ba za ka kaskanta ba za ka wulakanta ba shine yace wala yansurannallahu lalle ne Allah yayi alƙawarin taimaka ma man yansuru duk wanda ke taimaka ma addinin shi sai yace inna Allah, don ku tabbata Ubangiji subhanahu wata'ala la qawiyyun, wato mai matukar karfi ne akan kowa da komai, azizun kuma kasaitacce ne, mabuwayi ne wanda ba a rinjaye shi. Sai yace allazina in makkannahum fil ardi, sune waɗanda in muka tabbatar musu da wani matsayi a ban ƙasa suka samu dama. Ubangiji ta'ala ya ce aqamus salata, abu na farko za su tsaye da sallah a lokacin ta, saboda sallah ita ce tafi komai mahimmanci a wajen Allah bayan kalima ta tauhidi, domin in ta tsaya komai ya tsaya, amma matukar sallah bata tsaya ba to komai sunan shi rugujeje. Dan haka Umar Allah ya kara masa yadda yakan rubuta takarda yana aika ma gwantawansa, ma'ana gwamnoninsa, sai ya ce ku san da cewa mafi mahimmancin lamarinku a gona ita ce sallah, duk wanda ya kiyaye sallah duk abin da aka bashi na amana zai iya kiyayewa. Ya ce amma duk wanda ya tozartar da sallah to duk abin da aka bashi ba zai kai labari ba. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi, su ne waɗanda idan muka ba su dama a ban ƙasa suka samu gindin zama kenan. Ubangiji ta'ala ya ce aqamus salata, farko za su tsaye da sallah a lokacinta. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kore shi daga birnin Makka yana komawa birnin Madina, aiki na farko da manzon Allah ya sa gaba shine gina masallaci. Aikin shi na farko kafin ya gina gidan shiga, manzon Allah masallaci ya sayi fili wata gona ta wasu, manzon Allah ya gina masallaci. Shine yace aqamus salata, za su tsaye da sallah a lokacin ta. Wa atawuz zakata, kuma su bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Wa amaru bil ma'rufi, Ubangiji ta'ala yace kuma su ne kenan, wa amaru bil ma'rufi, sai su yi umarni da kyakkyawan aiki. Wa nahau anil munkar, kuma su yi hani game da aikin asha. Walillahi aqibatul umur, Ubangiji ta'ala yace karshen lamurra gaba daya na ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kowa ya gama rayuwarsa zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Mai kyautatawa Allah zai sa kauta masa da irin kyautatawarsa, wanda ya yi mugunta kuma Allah ya sa kauta masa da irin muguntawarsa. To wannan haka aya take nuna mana, duk lokacin da mumini ya samu dama a ban ƙasa to abin da ya kamata farko shine yaya za a yi rayar da wato addini na Allah. Addini na Allah abu na farko, abin da ya fi komai mahimmanci ita ce sallah a tsaya a kula da ita. Abu na biyu bayar da zakka. Abu na uku shine umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. Duk wani abu wanda yake kyakkyawa ayi kokari a yada shi a cikin jama'a, duk wani abu wanda yake mummuna ayi kokarin yanda za a gusar da shi. Wannan kenan Allah yana nuna mana duk wanda Allah ya bashi dama to ga abinda ake bukata yi. Shine Allah yace allazina in makkannahum fil ardi, su ne waɗanda idan muka tabbatar musu da wani matsayi a ban ƙasa suka samu dama. Aqamus salata, farko Ubangiji ta'ala ya ce za ka ga sun tsaye da sallah a lokacin ta. Wa atawuz zakata, kuma sun bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Wa amaru bil ma'rufi, za ka ga suna umarni da kyakkyawan aiki. Wa nahau anil munkar, suna hani game da mummunan aiki. Sai ce walillahi aqibatul umur, karshen al'amura gaba ɗaya na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ya ce wa in yukadzibuka, in har sun ƙaryatar da kai akan abin da ka zo musu da shi na sakona, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka damu. Wannan lallashi ne Ubangiji ta'ala yake ma manzansa, domin ya samu damuwa akan ƙaryatarwar da aka masa. Sun nuna jama'arsa sun nuna ba su yarda, ba su amince da Qur'anin da ya zo da shi, balma suna tuhumarsa cewa kagar wannan alkur'ani ya ce musu wai Allah ne ya aiko shi da shi. Shi ne damuwar da ya samu Ubangiji ta'ala yake lallashinsa. Ya ce wa in yukadzibuka, in har mutanenka sun karyatar da kai game da sakon da ka zo musu da shi na alkur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka damu. Faqad kadzabat qablahum qaumu nuh, ai gabaninsu mutanen Nuhu sun karyata annabi Nuhu, kuma annabi Nuhu manzo ne na Allah. Kafin mutanenka, mutanen annabi Nuhu sun karyatar da annabi Nuhu. Wa adun, adawa mutanen annabi Hudu sun karyata annabin da Allah ya turo musu shine Hudu alaihi salam. Wa samudu, samudawa mutanen annabi Salih sun karyata annabinsu Salih. sai ce wa qaumu ibrahim, mutanen ibrahim su ma sun karyatar da shi, wa qaumu lut, mutanen lut su ma sun karyatar da shi, wa ashabu madyan, mutanen madyana sun karyatar da annabi shu'aib. Sai ya ce wa kuzziba musa, annabi musa shi ma an karyatar da shi. Kaga idan musiba ta samu mutum, aka gaya maka cewa wannan abin da ya same ka, katin ya same ka, ya samu wane, ya samu wane, wannan abu sai ya zamanto yana da sauki a kanka. Duk abin da ya zamanto ba kanka farau, in aka baka labarin ai wane ma ya taba fadawa cikin irin wannan jarrabawa, to wannan abu sai ya zamanto akwai sauki ga dan adam. To dan haka Allah yake lallashin manzansa kada ya damu kenan game da ƙaryata wadda mutanansa suka masa, kenan kafin shi kenan mutanen Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu, Adawa sun ƙaryata annabi Hud, Samudawa sun ƙaryata annabi Salih, mutanen annabi Ibrahim sun ƙaryata shi, mutanen annabi Lut shi ma sun ƙaryata shi, mutanen Madiyana sun ƙaryata da annabi Shu'aib, haka annabi Musa alaihi salam Fir'auna da mabiyansa sun ƙaryata da shi. Shine yace wa kuzziba Musa, Musa ma an ƙaryata da shi. Ubangiji ta'ala sai yace fa amlaytu lil kafirina, wato sai nayi jinkirin hukuma ga waɗanda suka kafirce mu, na musu talala suna ganin cewa kamar ba za a yi komai ba. Ubangiji ta'ala ya ce kuma akaftu, sannan sai na damke su da wata irin azaba. Fa kaifa kana nakir, ubangiji ta'ala ya ce kaka kaga kiyawata a lokacin da na damke su, ma'ana yaya kaga azabar da na damke su da ita. Wannan don haka kasancewar mutum ya saba ma Allah, Ubangiji ta'ala ya kyale shi, wannan talala ce kamar yadda Hausawa suke faɗa mai kamar sake, sun kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun ƙaryatar da manzanninsa suna ganin kamar ba za a yi komai ba. Da lokaci yayi wanda daman komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana da lokaci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauke su. Annabi Musa alaihi salam addu'a yayi na cewa Ubangiji ta'ala ya hallakar da Fir'auna, ya shafe dukiyarsu, ya daure zuciyarsu kada su yi imani sai sun ga azaba wadda take ma a zuciyar rani. Allah ya ce ma annabi Musa da dan uwan shi Harun, kada ku ji ba da'awatu kuma fastaqima. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas an karba addu'ar ku, ku lazinci aikin da aka sa ku, kar ku gudu kar ku ja da baya, addu'ar ku dai an amsa, an amshi addu'ar. Amma kasancewar komai da yake a wajen Allah yana da lokaci, ba a lokacin da annabi Musa ya yi addu'a Allah ya dinki Fir'auna sai da lokaci yayi. Dan haka Allah ba a masa gaggawa, kace Allah yanzu nake so in gani, baka kai annabi Musa addu'a yayi, amma sai da alwaya sai da aka ce shekara 40 tsakanin addu'ar da dankar da Allah ya ma Fir'auna da mabiyansa. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce fa amlaytu lil kafirin, sai nayi jinkirin hukuma ga waɗanda suka kafirce mu, kuma akhaztuhum, Ubangiji ta'ala ya ce sannan sai na damke su da wata azaba da lokaci yayi. Fa kaifa kana nakir, Ubangiji ta'ala ya ce yaya kaga kiyawata game da sabawar da suka mu. Sai ya ce fa ka ayyin min qaryatin, Ubangiji ta'ala ya ce alqarya nawa waɗanda suka kafirce mu, ahlakna ha muka halakar da ita, ana nihi mutanen alqarya kenan, ma'ana alqarya nawa ce ta ƙaryata manzannin Allah Ubangiji ta'ala ya halakar da ita. Wa hiya zalimatun, halin tana mai zaluntar kanta game da ƙaryatar da manzannin Allah. Fa hiya khawiyatun, sai ga maka alqaryar, wato tana sarayayya ala urushiha akan rihinta, ma'ana gaba ɗaya ɗakunan sun rushe sun halaka, Allah ya halakar da mutanen sai ɗakuna ga su atsi, wata ko Allah ya halakar da jama'ar da gidajen gaba daya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ma mutanen annabi Nuh. Sai ya ce wa bigirin mu'abbalati, Ubangiji ta'ala ya ce rijiya nawa ga ta an wuhintar da ita, ga rijiya cike da ruwa amma babu wanda yake sha. Wa kasrin mashid, Ubangiji ta'ala ya ce ga benaye masu tsawo kuma babu mazauna, gaba daya Allah ya halakar da mutanen. Nan Allah yana mana misali game da kiyawar shi a lokacin da aka saba masa, in yayi nihin kama al'umma wato da azaba, shine yace fa ka ayyin min qaryatin alqarya nawa ahlakna ha, Ubangiji ta'ala yace muka halakar da ita. Wa hiya zalimatun, halin tana mai zaluntar kanta, babu wata alƙarya da Allah ya halakar daga cikin alƙaryu face wannan alƙarya ta zalunci kanta ne ta cancanta a halakar da ita sai yace fahiya khawiyatu sai ga maka alƙaryar tana sirayya ala urushiha abu sarihinta idan aka ce urush jami ne na arsh ma'ana kaman gado da ake kaman rumfa ma'ana rumfa in an yi interview ta yi ƙasa to haka alƙaryun suke ubangiji ta'ala ya halakar da duk waɗanda suke cikin su shine yace wa bi'irin mu'abbalati rijiya nawa gata an muhintar da ita babu wanda ke zawa ya ja ruwa a ciki wa qasrin mashid ubangiji ta'ala yace bini nawa suru nawa gashi nan a tsaye amma babu mazauna a cikin shi kenan nan lallahi shine dai Allah yake ma manzansa cewa kada ya damu dan mutanen shi sun ƙaryatar da shi waɗanda suka ƙaryatar da manzannin su waɗanda suka gabace su al'umma nawa ce wadda Allah ya halakar da su sai yace a falam yasiru fil ardi washin mutanen ka ba sa tafiya a ban ƙasa fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha wato zukata waɗanda za su hankalta da ita wato ta kasance gare su su ga abin da Allah ya aikata da waɗanda suka gabace su na al'ummu waɗanda suka ƙaryatar da manzanni kamar yadda Hausawa suke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah su yi yawo a ban ƙasa su ga irin alƙaryun da Allah ya halakar da su wanda Allah ya faɗa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala ta'qilun kan hanyar suke ta zuwa Sham ga mutanen Annabi Lutu alƙaryar mutanen Annabi Lutu wanda Allah ya sanya mala'ika ya musu juyi waina gaba ɗaya aka halakar da su tanan su kafiran Makka suke bi cikin alƙaryar in za su Sham fata wuce kuma ta gidajen samudawa mutanen Annabi Salih tanan suke bi kan hanyar su ce shin wannan bai zame musu wa'azi ba shine Allah ya ce a falan yasiru fil ardi shin ba sa tafiya a ban ƙasa fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha wato zukata waɗanda za su hankalta da ita ta kasance gare su ma'ana ya zama suna da zukata masu hankalta aw azanun yasma'una biha ko kuma wasu kunnuwa waɗanda za su saurari labaru da su a gaya musu cewa al'umma kaza ga irin saban da suka ma ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya halakar da su ba su da kunnan da za su ji fa inna hala ta'mal absar ubangiji ta'ala yace idanu ba sa makaucewa an gane ko domin makautaka ta zuciya ba makautaka bace walakin ta'mal qulubul latifi sudur sanidin zukata waɗanda suke cikin kirji sune suke makaucewa ita makautaka ta ido suna ce makautaka ta hakika ita ce makautaka ta zuciya wallahi ya zibilla idan Allah ya sa zuciyar bawa tana gani dan idanun shi ya makauce wannan ba komai bane ba wannan makautaka ta idanu jarrabawa ce ta ubangiji kuma ba ta da wani sakamako a wajen ubangiji face aljanna a gobe kiyama hadisi ne ingantacce ubangiji ta'ala da kansa yake cewa idan na karbi idanun bawana ya dau hakuri ya nemi sakamakon lada a guna akan wannan makautarwa da na masa ba shi da wani sakamako a wajena a gobe kiyama face aljanna to dan haka makautaka ta zuciya ita ce makautaka ta hakika shine shafewar basira kenan ya zaman tu mutum baya lura da abin da zai je ya zo shine ubangiji ta'ala yace fa inna hala ta'mal absar wato idanu ba sa makaucewa walakin ta'mal qulubul latifi sudur sanidin zukata waɗanda suke cikin kirji sune suke makaucewa yanzu misali tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke makaihi ba sa gani irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum amma sun yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala sun yi imani da manzansa su kuma ga su idanun su suna gani duk wasu alƙaryu da Allah ya halakar da su suna bi ta cikin gidajen suna gani amma wannan bai zame musu wazi ba garijiya ta samudawa ta mutanen Annabi Salih garijiya nan cike da ruwa amma babu wanda ke ja ga gine-ginen su nan a tsaye ga mutanen Annabi Lutu inda Allah ya halakar da wannan alƙarya ta nan suke bi amma wannan bai zame musu wazi ba me yasa saboda zukatansu sun makauci shine ubangiji ta'ala yace walakin sanadi ta'mal qulubul latifi sudur zukata waɗanda ke cikin kirji sune suke makaucewa ubangiji ta'ala sai yace wayasta'jilunaka bil azabi suna maka gaggawa game da saukar azaba cewa wai abin da yake musu alƙawali na azaba in har da gaske ne a yanzu ma azabar ta zo a shirye suke kamar yanda suke fada in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim, suke cewa ya Allah in har abun nan da Muhammad yake fada gaskiya ce kasantacciya daga wajenka, fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i, imana ruwan duwatsu daga sama take yanke mu gani, aw itina bi azabin alim, ko kuma zo mana da wata azaba wadda take mu abuciyar gani, wa in har al-qur'ani gaskiya ne Allah ya musu ruwan duwatsu a yanzu, ko kuma a zo musu da wata azaba ma abuciyar gani. Gaugawa suke masa cewa in har da gaske yake cewa in ba su gaskata shi ba azaba na nan tafe, to azabar ta zo a yanzu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi, suna maka gaggawa game da saukar azaba, ka ce da su walan yukhlifa Allahu wa'ada, Ubangiji ta'ala baya saba alƙawarinsa, duk abin da yayi alƙawari in lokaci yayi to Allah zai cika alƙawarinsa, yayi alƙawari duk wanda ya karyata manzanninsa to azaba na nan tayi, in azaba ta zo kuma wannan babu sabani, Ubangiji ta'ala baya saba alƙawari, walan yukhlifa Allahu wa'ada, Ubangiji ta'ala baya saba alƙawarinsa, dan haka Allah ya zartar musu da wannan alƙawari a ranar yakin Badar, gaba ɗayan duk wasu masu hana ruwa gudu a ran nan aka gama da su. Ubangiji a ran nan sai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jigajigan kafirai sai da suka kashe wajen 70, suka ribace 70 aka sanya su cikin sarka banda waɗanda aka bar su rauni. Sai ya ce wa inna yawman inda rabbika, ka san da cewa lalle yini ɗaya tak a wajen Ubangijinka, ka alfi sanatin min mata udun, daidai da shekara dubu yake daga cikin abin da kuke kirgawa a rayuwar duniya, yini ɗaya na lahira zaman shekara dubu yake ta duniya, wal iyazu billah, shi ko yinin alkiyama, yinin da za a yi taron alkiyama a sakauta ma kowa da irin aikinsa, wannan yini ɗaya zaman shekara dubu 50 yake, zaman shekara dubu 50 yake shi wannan yini ɗaya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin wato suratul ma'arij, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة, شي كما دوانيني واندي كي نلاهرة أول أزديني كي دشيكرة دبوت دونيا كي نانكاغا إندا سنسن دهاك بزاسي غاور سوكر أزابا دونيا أزابر إنت سوكا ديني دايا نلاهرة زمن شيكرة دبوتك دونيا شي نو غنجي تعالى يجي ولن يخلف الله وعدا, Ubangiji ta'ala baya saba alƙawarinsa, wa inna yawman inda rabbika, lalle yini ɗaya a wajen Ubangijinka, ka alfi sanati kamar shekara dubu yake min mata udun daga cikin abin da kuke lissafawa na kwanukan duniya, sai ka lissafa shekara dubu a duniya za ka ɗau ɗaya a cikin yini wanda yake na lahira, kaga ita ko shekara ta duniya kwana 360 ne, kwana 360 shine zai baka shekara guda, an gane ku, duk da cewa a turance kwana 365, a musulunce kwana 354 shine shekara guda, to sai ka lissafa wannan adadi kuma su dubu, sannan zai baka daidai da yini dai wanda yake na lahira. Ubangiji ta'ala sai ce wa ka'ayyin min qaryati, wato alqarya nawa amlaitu laha, Ubangiji ta'ala ya ce na jinkirta mata uquba bayan ta saba mun wa hiya zalimatu, halin tana mai zaluntar kanta, thumma akhaztuha, da lokaci yayi Ubangiji ta'ala ya ce sannan sai na damke ta da uquba, wa ilayyal masir, Ubangiji ta'ala ya ce makoma gaba daya wato zuwa gare ni, kamar yadda Hausawa suke cewa barewa ta kare gudun da kenan hannun mai dawa za ta fada, kowa ya gama rayuwarsa da wanda yake mai aikata ayyuka na ƙwarai da mai aikata ayyuka na banza, kowa zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, kuma kowa zai ga sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya, dan haka shine Ubangiji ta'ala yake jin hankalin su, anan ya ce wa ka'ayyin min qaryati alqarya nawa amlaitu laha jinkirta mata da ta saba mu, wa hiya zalimatu, halin tana mai zaluntar kanta, thumma akhaztuha, sannan sai na damke ta, wa ilayyal masir, kuma a ƙarshe yace makoma zuwa gare ni ne, nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.